na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 7 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki daga bakin masana harkokin siyasa game da sanarwar da Prime Minister Britania Boris Johnson ya yi kan cewa zai yi murabus daga shugabancin jam'iyyarsa ta Conservative. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Niger ma'aikatar kudin kasar ta fitar da sakamakon wucin gadi na binciken da aka gudanar domin kididdige ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tantance halattattun ma'aikata da nabogi.
Kashi na harko shine ma'aikata wanda an yi kididdiga su amma ba su cikin lissafin da an kai su waɗannan ma'aikatan masu kula da ma'aikata na cikin minista sun ce lalle waɗanga suna nan suna aiki wasu kuma an yi resistance amma mu ba mu san da su ba.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makaman a tirari da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da turnaki ga hararren sojin Russia. Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani. Yana mai cewa masu kare kasar ta Ukraine sun kai wasu muhimman harare akan wuraren da dakarun Russia suka mamaye kuma hakan ya rage barazanar dakarun Russia. Shugaban na Ukraine ya kuma sha alwashin zai kwato dukkan yankunan kasar da aka kwace yayin da Russia take kokarin karbe ikon Donbas da ke gabashi. A ranar Laraba jami'an Ukraine suka faɗa wa sauran mazauna yankin Donetsk da wasu yankunan Donbas da su fice a lokacin da Russia ta kaddamar da sabbin harare a kan yankunan. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative amma zai ci gaba da zama Prime Minister kasar har sai an zabi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da kanana da manyan ministocinsa da masu ba shi shawara sama da 40 suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen soka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba Johnson ya yi kememe ya ki sauka inda ya sha alwashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. Prime Minister Johnson ya fuskanci zafafan tambayoyi daga fusatattun 'yan majalisar dokoki yayin zaman amsa tambayoyi da aka saba yi a majalisar a ranar Laraba. Kwana guda kenan bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren kula da kiwon lafiya Sajid Javid suka ajiye aikinsu ba zato ba tsammani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko cikin shekaru biyu birnin Makka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan 1 sun hadu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana tun bayan da ɓullar cutar COVID-19 ta sa kasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu. Majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah. Hajji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar ko da sau ɗaya a rayuwarsu idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan. Miliyoyin mutane ne aka saka a cikin matakan kulle a sassan China, aka kuma rufe wuraren kasuwanci a wani muhimmin gari da masu yawon bude ido suke yawan zuwa bayan da aka samu wata barkewar annobar COVID-19 wacce ake fargabar za ta iya yaduwa. Jami'an lafiya a China sun bada rahoton cewa an samu mutum sama da 300 da suka kamu da cutar a birnin Xi'an mai dimbin tarihi yayin da aka samu ɗaiɗaikun wasu sabbin masu ɗauke da cutar a Shanghai, Beijing da wasu yankuna. An dai ba mafi aksarin al'ummar Shanghai umarnin su je su yi gwajin cutar a ranakun Talata da yau Alhamis bayan da aka gano sabbin waɗanda suka harbu da cutar ta coronavirus a birnin wanda a kwanan nan aka ɗage dokar kulle da aka ƙaba masa. Jami'an lafiya sun ƙaddamar da ayyukan gwajin cutar ne a kusan rabin birnin bayan da aka ga farfaɗowar cutar a ƙarshen makon da ya gabata. Wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani ɗan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka ya nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ya samu damar da zai iya harbe ɗan bindigar. amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. Rahoton ya kara da cewa da jami'in yayi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin dalibai 19 da malamai 2 da dan bindigar ya harbe har lahira a ranar 24 ga watan Mayu saboda za a iya ba wasu daga cikin su agajin gaggawa. Wannan rahoto da cibiyar mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar Texas ta gudanar ya kara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar Texas, Kanar Stephen McCrory, ya gabatar a gaban majalisar dattawan Amurka, inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a ɗaukin da suka kai makarantar.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana harkokin siyasa sun fara duba yadda salon siyasar Birtaniya ka iya samun sauyi biyo bayan matsin lamba da ta sa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yin marabas daga shugabancin jam'iyyarsa ta 'yan mazanje, wato Conservative, bisa zargin zubewar kima a idan jama'a saboda yadda ya tunkari wasu batutuwa a baya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An samu dogon lokaci a tsawon shekaru uku na mulkin Boris Johnson mai shekaru 58 ana kikikaka kan wasu matakan da yakan dauka da kan saba wa doka, amma ya cije kan kujerar tunda ya cimma wa kasarin 'yan Birtaniya muradinsu na ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai. Kazalika murabus din ministoci da manyan sakatarori da dama kimanin 50 a kwana biyu kacal na nuna dawowa ta koli daga rakiyar Johnson, wanda aka zarga da rasa martaba ko ko zubewar kima. Masani harkokin siyasar tattalin arzikin duniya Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce Birtaniya, duk da bin ka'ida, ta yi sabani da sa'a wajen ɗora Johnson kan mukamin don al'adarsa ta karya doka.
Tun yana dan makaranta akwai labarin da yake nuna shi mai sanyi wa doka karan tsaye ne, duk da ba a samunsa da laifin bawura kuɗin jama'a ko sace-sace, amma dai ƙananan laifuffuka na rashin tarbiya ba wasu abu bane shi a wurinsa. A lokacin da Birtaniya take rigimar fita daga ƙasashen Turai, shi kuma yana ɗan jarida ya zo ya zama magajin garin Ingila da minista, ya jagoro wannan tafiya saboda tana da farin jini a wurin tsageru, har ma ya ci zaben da an yi shekaru kusan 40 ba irin zaɓe mai nasara a cikin Conservative ba 2019. To amma tafiyar da gwamnatinsa ya ta'allaka kuma da irin halaye nasa na yi wa doka karan tsaye. Su kuma masu siyasa a ƙasashen Turai, musamman a Ingila, mutane ne masu kare martabarsu da darajarsu, kuma ba sa son wasa da doka ko mai kankanta shi.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce akwai babban darasi da 'yan siyasar Afirka za su koya daga Birtaniya.
Akasin nan Najeriya, siyasar Birtaniya jam'iyya tana da matukar ƙarfi da kuma iko kwarai da gaske. Tunda ai 'yan jam'iyyar Conservative, jam'iyyar Boris Johnson, har shi ne suka yi wajarar da shi. Hatta ma ministocinsa su ne suka ringa yin murabus, suka masa yankan ƙauna. A ƙasashe masu tasowa irin Najeriya, sai abubuwa su ta faruwa, munanan abubuwa. Amma kuma ba abin da yake faruwa, shugabanni sun ci gaba da miƙe ƙafa a ƙarƙashin mulki, kuma babu wani wanda zai ce musu komai.
Birtaniya dai ta fice daga kungiyar tarayyar Turai da Dr. Bibi Faruk ke cewa ba a fara ganin ribar haka ba, duk da ba za a ce nan gaba ba wani abu da zai iya faruwa na dogon hange irin na al'ummar yammacin duniya ba.
Ban fidda ran cewa tunaninsu na dogon zango ba ne, halin Turai yake, musamman Turai na Ingila da na Amurka, suna tsayawa su yi tunani na dogon zango, suna amfani da jami'o'insu da kuma 'yan kasuwansu da suke yawon duniya, suna ganinta, suna yin tunani a kai akasin ƙananan ƙasashe da kuma ƙasashen Afirka.
Yanzu dai akwai sunayen mutum hudu da ake sa ran mai gurbin Johnson, da suka hada da tsohon sakataren lafiya Sajid Javid, tsohon shugaban Baitul Mali Rishi Sunak, sakatariyar waje Liz Truss, da sakataren tsaro Ben Wallace. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Ma'aikatar kudin jamhuriyar Niger ta fitar da sakamakon wucin gadi na binciken da aka gudanar domin kididdige ma'aikatan gwamnatin kasar da nufin tantance halattattun ma'aikata da na bogi a wani yunkuri na samar da daidaito a tsakanin adadin ma'aikata da kudaden albashin da ake kashewa a kowane wata. Matakin da kungiyoyin kwadugo suka yaba da shi ko da yake sun bayyana fatan gana a wannan karo kuma ya kammala dan gana an hada cikakken kundin rajistar ma'aikata. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai.
A shekarar 2019 ne hukumomin Niger suka kaddamar da ayyukan rajistar ma'aikatan gwamnati da zummar tantance ma'aikata na gaskiya da na bogi ta yadda za a kawo ƙarshen cuwacuwar da ake hasashen ta yi kamari a ma'aikatan ƙasar. Bayan shafa shekaru sama da biyu na kididdiga, kwamitin da aka damƙa wannan aiki ya fitar da sakamakon wucin gadi na abubuwan da ya gano. Umaru Barmu shine sakataren kungiyar jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa.
Kashi na farko shine ma'aikata wanda an yi kididdiga su amma ba su cikin lissafin da an kai. Su waɗannan ma'aikatan masu kula da ma'aikata na cikin minista sun ce lalle waɗanga suna nan suna aiki amma ba su cikin rajista. Wasu kuma an yi rajistar su, waɗanda su kuma waɗannan ma'aikata sun kace lalle waɗanga an yi rajistar su amma mu ba mu san da su ba. Akwai waɗanda ba su mata sun kai rajista ba duka-duka.
Binciken a wani ɓangarensa ya lura da wasu ma'aikatan da bayanai ke nunin suna cikin yanayi mai cike da hazo, saboda haka aka ɗibar musu wa'adi domin su gabatar da hujjojin da ke nunin cewa ba su shigo ta bayan gida ba.
Mutum ya ce an ɗauke shi aiki sai ba a ga takarda da tasaye zai fara aiki ba da aka ce prison service, ko kuma ya ce an ɗauke shi aiki amma bai sa takarda da ta nuna an ɗauke shi aiki ba. Kaga waɗannan na minister da finance sun kai communique an kace an ba su lokaci su kawo takardun nan da aka so. In ka ce an ɗauke ka aiki ai ya kamata ka nuna takarda ta ɗauke ka aiki.
Sakataren uwar kungiyar kwadago ta CDTN Malam Ibroka ne wanne yake ganin dacewar bullo da wannan tsari na hada kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu ya kalubalanci yanayin tafiyar wannan aiki.
Muna tsammanin a nan gaba in za a yi shina da kyau a kiyaye da wannan kuskure da ake yi, saboda wannan kuskuren shine kasa shi sa wasu ma'aikata cikin wani halin tasalluma bisa aikinsu ba su ga aikinsu ba su ga inda za su gyara takardunsu. Shi kuma ma'aikaci ne wanda an san shi. Kalissa ha lokacin da an kai wannan raskwana zuwa a shekarar jiya da wannan sanarwa ta je lokaci nawa an ka dauka, kuma sai an ka baka sati biyu an ka ce wannan sati biyu ya kyautu duk abin da kake yi ka faɗi ina ne kake nene ne kake yi.
An jima mahukuntan Niger na kwatanta irin wannan yunkuri na kididdige ma'aikata sai dai abin kan faskara, saboda wasu dalilai abin da ya sa Umaru Barmu ke jan hankulan gwamnatin kasar ta dage don ganin hakata cimma ruwa a wannan karan.
Kila yanzu za su danna zuciya su ta har ƙarshen abin. Yau duniyar ga an ce a gyara a yi kididdiga daidai wa daida ma'aikata duka waɗanda suke ciki. Eto ai su ɗan siyasa wannan ba ta gyara su mana.
Kawo yanzu ba a bayar da wasu alƙaluma ba game da adadin ma'aikatan da aka yi wa rajista, sai dai wata majiya na cewa a ƙarshen ayyukan ne kwamitin zai fayyace wa jama'a yawan ma'aikatan da sunayensu za su bayyana a kammalallen kundin rajistar ma'aikata mai zanen yatsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muna Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
Hukumar kididdiga ta Najeriya ta ce adadin matasa a kasar ya haura miliyan 64 daga cikin mutane miliyan 216 da ke Najeriya. A ka'ida yawan matasan da ke Najeriya ya isa kasar ta samu gagarumin canji musamman na tattalin arziki da ci gaban al'umma. Sau da dama ana zargin 'yan siyasa da yin amfani da matasa a lokacin yakin neman zaɓe da yi musu alƙawura wanda wasu lokatai ba sa cikawa. Kan haka ne wata ƙungiyar matasa a Jos ta haɗo kan matasa maza da mata fiye da 6,000 don faɗakar da su illar shiga bangar siyasa. Shugaban ƙungiyar Abubakar Muhammad Umar ya ce ganin yadda matasa ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi don yin banga lokacin siyasa ya sanya su shirya taron faɗakarwar.
Idan ka kalli inda yau matasanmu suka tsinci kansu a ciki na maganan bangan siyasa, ba sa yin wannan bangan siyasan sai an ba su ƙwayoyi, hankalinsu ya gushe, wanda hakan kuma yana haifar da damuwoyi iri-iri daban-daban wanda take kai ga su je su kisa da sauransu. To idan amma ana wayar musu da kai ana gaya musu ita wannan kwaya da suke sha tana lalata musu kwakwalwa, sannan kuma mutum ba zai amfani kanshi ba ma, ballantana ya amfani al'ummansa, ballantana ya amfani kuma kasar shi. So amma ta hanyar irin wannan wayar da kan, to lallai mutane za su fahimci cewa ashe ba wai banga siyasa ya kamata su yi ba, matsayinka na matashi din da matashi ake da matasa ake gina kasa. So to ya kamata a ce a nuna musu siyasa akwai yanda ake yin ta da tsafta, ba sai ka sha kwaya ba ko kuma kaje kana zagin wani ko kuma kaje hatta kai ka ga kisa. So yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka haɗa wannan taro.
Kana ga matasan yanzu sun shirya domin su ma su shiga wannan zaɓe ga dangadan ba wai a yi amfani da su a watsar da su ba?
Gaskiya na gamsu, saboda ya kamata a ce matasa fa a ba su dama, don da matasa ake gina ƙasa. Idan aka ce aka ɗauko mutum zai shugabanci ƙasa misali ya kai shekara 70 ko shekara 80, to be frank akwai abubuwan da ba zai iya yi ba. Amma aka kawo matashi dan shekara 40 ko shekara 45 abubuwan za su tafi, dan shugabanci yana bukatar monitoring, wato in ka bada aiki ka je ka duba. So in shekarunka sun tafi kuma ta yaya zaka ma bincike irin waɗannan
abubuwa? To amma abinda muke gani yanzu shine manyan jami'iyyun nan kusan za a ce dattawa ne suke riƙewa.
Eh to in kika kalla kaman shi Alhaji Atiku Abubakar, shi dan takararmu na PDP, mutum ne wanda ya alwashi a 2019 kashi 45 a cikin ministocin shi matasa zai ba. Kuma ba wai ina taking side ba, amma shi mutum ne wanda akwai karfi a jikin shi kuma masani ne akan tattalin arziki. So ina ganin ba zai affecting ba.
To ya kake ganin kaman matasa ya kamata su gudanar da harkokin siyasa ma musamman a wannan karo?
To gaskiya matasa ina jawo hankalinmu gaba daya mu yi kokari mu shiga siyasan nan, kar mu yadda da bangan siyasa, mu shiga siyasa yanda ya dace. Yanda ya dace kuma shine misali akwai support groups da ake yi, misali zaka iya zuwa dan takarar gwamna ka nemi campaign director din shi ko wani abu makamancin haka. Ina ga zai fi maganin shayi-shayin ne.
A lokutan baya matasa kan fuskanci hatsarori daban-daban a lokacin da ake gudanar da zaben fidda gwani na jami'iyyu da kuma yakin neman zabe. Duk dai wai don su dora dan takara da suke zaton shine zai cire musu kitse a wuta. Ahmad Abdullahi Yerima da ke zama mataimakin kungiyar da ke rajin hana bangar siyasa ya ce lokaci ya wuce da matasa za su hallaka kansu kan 'yan takara.
Za ka samu wani lokaci matasa suka rasa rayukansu saboda kasancewar suna muradin ganin cewa sai dan takaransu ya kai ga nasara. Well kuma idan aka zo aka yi nasaran sai ga an zo an yar da su a gefe. To a wannan gogoriyar neman samun nasaran za ka samu cewa wasu suka rasa tunaninsu sakamakon shaye-shaye, wasu kuma su rasa rayukansu, wasu kuma a dinga tunzura su ya kai ga rikici ya fantsama gari ya shafi addinai. So ire-iren wannan abubuwan shi yasa muke jawo hankalinsu, muke nuna musu cewa wayannan 'yan takarkaru duka da muke ganin su idan muka duba tarihinsu a baya kusan sun yi jam'iyya iri ɗaya. So babu wani maganan Peter Obi yana Labour Party, ai Atiku Abubakar yana PDP, ai Bola Tinubu yana wato APC. In ka lura za ka gani ai da Atiku da Bola Tinubu sun yi APC a 2015. So kaga kamar kuma shi obedient da ake ta cewa ana ta farfagandan cewa kristoci za su yi kaza kaza kaza, in ka lura shi ma kuma yawa Atiku takara na mataimaki, shi ma kuma still Atiku in ka lura shi ma duk abubuwan da ake faɗa kusan wato abin kawai juyawa take ta yi. To in kana la'akari da abubuwan da ko kana nazari akan abin da ya shafi siyasa a matsayinka na matashi, sai kaman baka da wata makoma, domin wa'annan su tsofaffin kullun gora kanka suke yi. So yana da kyau matashi a wannan lokaci musamman ma kakar siyasan nan yayi nazari sosai ya bawa kanshi ansa, ba maganan addini ko kabilanci a siyasa. Siyasa kasuwar bukata ce. Idan dan takara ya zo muku da yanayi na maganan irin wannan, to muna kira ga su matasa su yi watsi da shi a matsayin cewa me zaka mana domin ka ciyar da al'umma gaba da kuma communityin mu gaba. Ba ruwan sha, titina ana ta asarar rayuka, baka isa ka dauki kafa daga Abuja ka tafi Kaduna neman abincinka ba, ko ka dauki kafa daga can ka tafi dan gwagwarmayan ka ba. Makanike nan kwanan nan makanike aka yi kidnapping din shi. So yaushe kuma kai ba barka akan hanya ba ya zamanto cewa kuma da dan lafiyan ka ingiza maka kwayoyi wai ka je kana wai bangan siyasa wai da sunan kana yin siyasa, kaga wannan aikin banza ne.
Hajerima amma kana ga matasan duk sun fahimci haka kuwa?
To gaskiya sai an tashi tsaye, shi yasa kika ga yau mun tara mutane sama da mutum 6000 a wannan guri domin mu tabbatar musu da cewa wasu su zama jakadun wasu, domin in ba wai da kuma taimakon irin ku ba, ba za mu samu mu achieving ba. Dan Najeriya tana da fadi. Najeriya ba waje kwayade bane da zaka ce dan kai taro a daki zai isa. So lalle yana da kyau wasu su copy din abin da muke yi su ma zamanto jakadu na yada zaman lafiya. Wannan kasa ta mu a yanzu ba buƙatar wani muslim take ko wani christian ba, buƙata take ya za a yi a cette ita gaba tattalin arziki ya zauna lafiya.
Iyaye mata na da gagarumin gudumawa wajen yin jagora wa ƴaƴansu ta yadda za su fahimci illolin da ke tattare da yin ta'addanci lokacin siyasa. Shugaban mata a kungiyar da ke fadakar da matasa kaucewa shiga bangar siyasa, Aisha Abdullahi Usman, tace sun shiga aikin ne don tarbiyyantar da ƴaƴansu.
Mu mata ba ma bangar siyasa, amma ana amfani da mu domin mu iyaye ne, saboda mun sani cewa a yanzu tarbiyya koma hannun uwa. Duk wani hali da ɗa yake ciki, uwa ce farko da za ta sani, domin ita ce makaranta na farko na ƴaƴanta. Saboda haka mun zo wannan kungiya domin a tafi da mata, saboda tarbiyya yana hannunmu, kuma duk wani hali da ƴaƴanmu suka shiga mu za mu fara sani kafin namiji ya sani.
To Hajiya, a lokutan baya mata ba sa shiga a harkokin siyasa, amma yau a wannan taro na zo na ga mata ma kusan za a ce sun fi maza. Kenan kun fara farkawa ta yadda kuma za a dama da ku a cikin siyasa domin ku kawo sauyi ma abubuwan da muke gani?
Ba shakka, a yanzu mata sun farka, saboda mu muke zabe. Kafin ka kirga namiji 10, ka kirga mata 30. Kafin namiji ya fito da asuba, mace ta fito karfe 4 ta kama layi. To amma idan aka ci zaben kuma sai a ajiye mu a gefe. To shi isa muka shigo irin wannan kungiyar, domin mu fahimtar da mata cewa mu fito. Kuma alhamdulillah kun zo kun ga taron mata, wanda mun ninka mazajen ma su 10, wanda mata sun ansa kira kuma sun yarje mana cewa lalle za su fito domin a dama da su.
Irin waɗannan ƙwayoyi da ke jirkita hankali ana samun su ne a kantunan sai da magani da sauran wurare da ake sai da su a tsakiyar jama'a. Lawal Baba Otu, da aka fi sani da Digital Elder a Jos ta Arewa, yace idan gwamnati na so ta yaƙi sha da fataucin miyagun ƙwayoyi, sai ta ƙarfafa kujerun masu unguwanni.
Al'umma suna da matuƙar gudunmuwar da za su bayar, saboda al'umman nan su ne iyaye. To amma abin da ke ji shugabancin al'umman shi kuma yayi rauni. Misali a ce kowane guri, dan duk da ake sai da ƙwaya, din da ake shan ƙwayan nan a yanki ne, wato ward, kuma kowane ward yana karkashin abin da ake kira mai anguwa ne. To idan ba a karfafa masu anguwannin nan, ta ina zaka karfafa su? Zaka karfafa su ta maganar salary, zaka karfafa su ta maganar albashi kenan. Zaka ba su albashi, zaka kula da haƙƙin su, kuma ka dora su akan abin da ake kira roman aiki, wato pension da gratuity, dan idan wani abu ya faru musamman na ƙwaya na tashin hankali, ka san wanda zaka dauko, domin kana da wakili a wannan gurin. Matukar idan ba haka akai ba, kowane mai anguwa, idan akwai mai anguwa zai gane wannan shagon me ya kawo ka, kuma ba za ma ka fara sai da wani abu a shagon ba sai an tambaye ka me ka zo yi. In ka ce zaka zo ka zo sai da magani, sai a tambaye ka to wace makaranta ka yi, me ilimin ka, me alakar ka da magani zaka fara sayarwa. Sannan idan an yi haka, za a rubuta sunan ka, za a yi komai, za kuma a kira NDLE su duba ka da NAFDAC su ga wannan takarda taka gaskiya ce ko kuwa boge ne. To wannan duk ba za a samu ba sai an karfafa abin da muke kira mai anguwa. To gwamnati sai ta zama ta tsira, kuma ta kukuta rayuka da dukiyoyin mutane ma zai kukuta.
Lawal Baba Otu kenan da ke aikin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara shirin takaitattun labarin wasan namu da gaya muku sunayen 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil su guda 10, waɗanda su ne ƙasar ta bayyana su a matsayin fitattu a ƙasar. Mutum na farko shi ne Pele, na biyu Ronaldo, na uku Garincha, na hudu Ronaldinho, na biyar Romario, na shida Rivaldo, na bakwai Zico, na takwas Socrates, na tara Jorginho, sai kuma na goma Kaka. To sai kuma batun shahararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa guda 10 su ma, waɗanda suka yi fintinkau ma 'yan uwansu iya takale da a matakin masu buga wasa a tsakiya wanda ake kiran su da sunan midfielders fagen wasan kwallon kafa. Mutum na farko shine Kevin De Bruyne dan kasar Belgium da ke buga wasa a club din Manchester City. Mutum na biyu shine Frankie De Jong dan kasar Netherlands yana takale da club din Barcelona. Sai mutum na uku Pedro Gonzalez Lopez da ake masa lakani da Pedri, shi dan kasar Spaniya ne, yana buga kwallo wa club din Barcelona. Mutum na hudu kuwa shine Jorginho, yana club din Chelsea. Shi ruwa biyu ne da Italia da kuma Brazil. Mutum na biyar kuma shine Marco Verratti, shi dan kasar Italia ne, yana taka leda club din PSG. Sai mutum na shida Bruno Fernandes dan kasar Portugal, yana kwallo wa club din Manchester United. Sai mutum na bakwai Paul Labile Pogba dan kasar Faransa. Mutum na takwas ko shine Kante N'Golo Kante mai lakani da suna NG, shi dan kasar Faransa ne, yana wasa a club din Chelsea. Mutum na tara shine Luka Modric, yana wasa a club din Real Madrid, shi dan kasar Croatia ne. Mutum na goma a fagen wasan tsakiya shine Joshua Kimmich dan kasar Jamus, yana club din Bayern Munich. To za ku ji cewa kasar Qatar mai masaukin baki a gasar kwallon kafa na duniya da ake shirin gudanarwa a watan Nuwamban wannan shekara ta 2022 ta haramta ayyukan badala a lokacin gudanar da gasar, musamman waɗanda ba muharraman mutane ba ne. Aikata hakan hukuncinsa zaman gidan yari shekara 7. Har ila yau masha'a ta hanyar shaye-shaye da gwangwajewa a lokacin da ake fafata da kuma bayan an tashi daga wasa, kasar ba za ta lamunta ba. Ita ma dai hukumar FIFA ta yi marhabin da waɗannan sharuɗa, sannan baƙi waɗanda ba sa da suna ko kuma inkiya guda da juna an hana musu kama ɗaki ko kuma zama ɗaki guda. Da biyar shaye-shaye da sharholiya a bayan an tashi daga wasa zai gamu da mummunan sakamako, in ji cewar Nasir Al-Kater, shugaban hukumar FIFA na kasar Qatar na gasar kwallon duniya na shekara 2022, inda ya kara da cewa wannan abu ba al'adarsu ba ne. Halin da ake ciki kuma an kera kwallon da za a yi amfani da shi a kasar Pakistan don gasar cin kofin kwallon kafa na duniya. Sunan kwallon dai shi ne Al-Rihla da Larabci, wato mai tafiya. Ana sai da kwallon kan dalar Amurka 165. A kasashen turan Ingila ana sai da kwallon a kan fan din Ingila 130. A yayin da kasashen da ke amfani da kudin euro ana sai da kwallon kan 155. Gasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka na shekara 2023 wanda za a gudana a kasar Ivory Coast, hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta dage gasar zuwa shekara 2024. Shugaban hukumar kwallon nahiyar Afirka Patrice Motsepe ya shaida hakan a taron manema labarai ranar Lahadi 3 ga watan Yulin wannan shekara a kasar Morocco. Ya danganta dage gasar saboda yanayin kasar Ivory Coast a wannan lokaci ba zai kasance mai daɗi ba. Yanzu dai za a gudanar da gasar kwallon African tsakanin watannin Janairu da Fabrairu shekara ta 2024 idan Allah ya kan. Abdulhamid Muhammad wara Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Allah gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce makaman artillery da sojojinsa suka samu daga kasashen yammaci sun fara aiki tukuru kuma suna haifar da tarnaƙi ga hararren sojin Russia. Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da daddare cewa makaman suna aiki kamar yadda suka yi tsammani. Yana mai cewa masu kare ƙasar ta Ukraine sun kai wasu muhimman harahare akan wuraren da dakarun Rasha suka mamaye, kuma hakan ya rage barazanar dakarun Rashan. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce zai yi murabus daga matsayinsa na shugaban jam'iyyar Conservative, amma zai ci gaba da zama Prime Minister ƙasar har sai an zaɓi sabon shugaban da zai mai gurbinsa. Sanarwar na zuwa ne a ranar Alhamis bayan da ƙanana da manyan ministocinsa da masu ba shi shawara sama da 40 suka ajiye aikinsu yayin da ake kiraye-kirayen sauka a mukamin. Har ya zuwa ranar Laraba, Johnson ya yi ƙememe ya ƙi sauka, inda ya sha alwashin zama a kujerarsa duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar zarge-zarge na rashin da'a da nuna rashin sanin ya kamata. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin Makka mai tsarki ya ga dandazon jama'a yayin da kiyasi ya nuna mutum miliyan ɗaya sun haɗu a birnin don gudanar da aikin hajjin bana. Tun bayan da ɓullar cutar COVID-19 ta sa ƙasashe da dama suka rufe kan iyakokinsu. Majitan har ila yau sun kwashe kwanaki da dama suna gudanar da sauran ibadu da za su ƙara kusantar da su zuwa ga Allah. Haji aiki ne da aka umarci musulmi su gudanar koda sau ɗaya a rayuwarsu, idan har suna da hali da cikakkiyar lafiyar yin hakan.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu Nick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.